إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بارك الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Lahadi, yau muna biyu ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1446, wanda kuma yazo daidai da biyu ga watan uku shekarar miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, inda yau za mu tashi kan aya ta 69. Kafin mu shiga tafsiri, akwai wanda ya rubuto tambaya, da ya rubuto da larabci, ya dage ya rubuto da larabci, to amma dai bi na fahimta tambaya uku ce, na dai fahimci biyu ban sani ba, ko daidai na fahimta. Ita ɗaya ta uku ma ni ban gane me yake so ce ba. Tambayarsa ta farko, idan na fahimce ta daidai, yana tambaya ne cewa malaminsa idan ya saba wa sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallama, misali a ce yana sakin wandonsa yana jan ƙasa, to wai shin zai saba masa, ko kuwa ban dai san mai ƙarasa cewa zai masa ba, amma dai yadda na fahimta dai yana nufin idan ya ga malaminsa ya yi wani kuskure, za su rabu saboda wannan kuskuren da ya na saba wa sunna, ko kuwa zai iya kiran shi da wani mummunan suna ko wani abu kama da haka. Haka dai na fahimci tambayar. Malami ba yana nufin masumi ba. Akwai al-ma'sum, shi ne wanda aka tsare shi baya saban Allah, waɗanda masu wannan sifa su ne mala’iku, sai kuma annabawan Allah. Mala’iku su ne Allah ce, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sai kuma annabawan Allah da aka tsare su daga aukawa duk wasu manya-manyan laifuka, ko da kuskure suka yi, to ba a barin su akan kuskure nan take, wahayi ke sauka ya gyara musu. Waɗannan annabawa kenan da manzanni. Amma baya ga waɗannan, duk wani wanda ba annabi ba cikin mutane, to zai iya yin kuskure ko da gangan ko bisa kuskure. To kasancewar mutum ya yi laifi ko da gangan ne, sau ɗaya sau biyu ya tuba zuwa ga Allah, wannan ba shi yake nuna ya zama mutumin banza ba. Mutum zai iya zama mai taƙawa, mai tsoron Allah, ko da kuwa zai yi laifi, amma kuma ba zai doge a kan laifin bai ci gaba da yinsa. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi wa jannatin arduha as-samawati wal ard أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وبنجد يتيك ويقاواز وتقافرة ta musamman daga Ubangijinku, ku yi gaggawa zuwa ga aljanna wacce faɗin sammai da ƙasa an tada ta domin masu taƙawa. Allah ce uiddat lil muttaqina, an tanada aljannar domin masu takawa. Sai Allah ya sifanta su yace alladhina yunfiquna fis sirra'i wal dharra, wanda suke ciyar da dukiyar su lokacin da ake cikin walwala ko lokacin da ake cikin matsatsi. Wal kadhibina al ghayz, suke gintsa fushin su, suke hadiye fushin su. Wal afina anil nas, suke wa mutane afwa. Shi wallahu yuhibbul muhsinin, Allah yana son masu kyautatawa. Wannan sifofi ne na masu takawa. Sai ci gaba da sifadar sifarsu, sai ce wallazina idza fa'alu fahishatan, sune waɗanda idan suka aikata alfahisha, wato aikin laifi, aikin sabo, sabo aw zalamu anfusahum, ko suka zalunci kawunansu ta hanyar barin wajibi, suka saba wa Allah ta hanyar aikata abinda ya hana su, ko suka zalunci kansu ta hanyar barin abinda Allah ya wajabta musu. Zakarullah, sai su tuna Ubangiji, sai su tuna Allah. Wastaghfiru li dhunubihim, sai su nemi gafarar zunubansu. Wa man yaghfiru dhunuba illa Allah, wane ne yake gafarta zunubai ba Allah ba. Wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, ba sa dogewa akan abin da suka aikata suna sani. Kaga cikin sifar masu takawa, Allah ya ambaci cewa suka aikata laifi, ko dai su aikata zunubi, ko su bar wani abu na wajibi, amma ba sa dogewa su dore akan laifi suna sani. Sukan tuba su nemi gafarar Allah. Haka nan Ubangiji yana cewa innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun minash shaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun, lalle masu takawa su ne wanda idan shaitan ya shafe su ya yi musu wani waswasi, tadhakkaru, sai su tuna Allah. Kaga ashe masu takawa shaitan yana iya ribata su wani lokaci, amma kuma ba za su doge akan wannan ba. Saboda haka kasancewar mutum ya aikata laifi sau ɗaya sau biyu ba wai ya dage akan wannan laifin ba, ko kuma ayyukan laifuffukansa suka yi yawa, wannan ba ka fitar da shi daga cikin masu takawa, ko ka fitar da shi daga cikin adalai. Da Allah ya ce a kafa shaidu adalai, to da a ce adali shi ne wanda baya saɓan Allah ko kaɗan, shi ne adali. To da a duniya yau an rasa adali kwata-kwata, da ba za a samu adali ba. Kamar yadda Ibn Hibban yake cewa law lam yakun fid dunya adlun law kana man la ya'si Allah huwa al-'adl lam yakun fid dunya adl, da a ce wanda baya saɓan Allah a yau shi ne adali, to a duniya kwata-kwata ba za a samu adali ba. Kaga babin shaida kenan ya toshe, babu wannan zawai adalin da Allah yake cewa a kafa shaida da su, ba za a same su ba kenan. Wanda kuma ba haka ba ne, kamar yadda Imam Shafi'i yake cewa al-adlu man kana ghalibu ahwalihi ta'ata Allah, al-adlu man kana ghalibu ahwalihi ta'ata Allah, adali shi ne wanda yawancin lokutansa cikin biyar Allah, wato cikin da'a yake yin su ba saban Allah. Saboda ka kasancewar malaminka ka gan shi ya yi wani abu ba daidai ba, shi zai sa ka saba masa ba. Kamar yadda a yau ya zama sara ta rashin tarbiyya da muke fama da ita, ake kuka da ita. Malami zai yi shekara da shekaru na koyar da ɗalibansa ko ɗalibinsa, amma da zarar rana ɗaya ya yi masa wani abin da bai yi masa daɗi ba, ko bai yarda da shi ba, to shi kenan ya zama abokin gabansa. Zai iya fita ya shiga social media ya tsine masa, ya la'ance shi, ya ɓata shi, ya gargaɗi mutane ba a daina sauraronsa. Wa'allimuhu ar-ribayata kulla yawmin falamma ishtadda sa'iduhu rabani, ya ji ba yana koyar da shi harbi, yayin da ya ƙware hannunsa ya miƙe akan harbi sai ya harbe shi. To wannan mai da wato kyakkyawa ne da mummuna, ba daidai ba ne, ko ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki ta masu tarbiyya. Za ka kasancewar yana wani abin da ba daidai ba, wannan ba shi ke nuna ka yanke masa ka ɓata da shi ba. Sai tambayarsa ta biyu ita ma, ina fatan na fahimci larabcin. ya ce a salla farilla a sujjada zai haɗa ƙafafuwansa ne wato in yi sujjada ko zai raba su domin ya ji hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha amma a sallar nafila ne da babu wani nassi ƙarara da ya bayyana cewa ga yadda ƙafarka za ta kasance yayin da kai sujjada a raba za ta kasance ko a haɗe babu nassin da ya zo ƙarara ya ce ka raba tsakankanin ƙafafuwanka ko ka haɗe tsakankanin ƙafafuwanka wanda yake nuna cewa abin akwai yalwa a ciki ka haɗe baka yi laifi ba baka saba ba wani nassi ƙarara ba haka nan in ka rabe baka saba ba wani nassi ƙarara ba don babu wani nassi abinda malamai kawai suka samu kuma suka yi istinbadi shi ma ba ƙarara yana maganar wannan matsala ba ne a'a istinbadi ne malamai suka yi a ko ce wasu daga cikin malamai suka yi cewa da Aisha radiyallahu ta'ala anha tana faɗar cewa annabi sallallahu alaihi wasallama cikin dare cikin duhu ta kallalibe shi ya taji baya wajen kwanciyarsa sai ta dora hannayenta sai ta hannayenta ta dora su akan digadigansa yana mai sujjada to shi da suka ce tunda ta ce ta dora hannayensa akan digadigansa yana mai sujjada kaga digadigan a hada suke kenan da araba suke ba zai yi hannunta ya taba duka digadigansa lokaci guda ba wanda shi da istinbadin da wasu suka yi na cewa za a haɗe kuma kasancewar a nafila ne wanda ba yana nuna cewa a farilla ɗin ka a yi ba tunda babu wani abin da ya nuna ita farilla ɗin ga yadda za a yi saboda haka in an samu wani abu da ya yi kama da haɗe ƙafar a sallar nafila to zai iya zama a sallar farilla ɗin ma haka ne za mu ci gaba da daga aya ta 69 kamar yadda muka faɗa amma ka dawo aya ta بايا تعالي لو أنت
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ
Allah ya ce afalam yadabbaru alqawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin am lam ya'rifu rasulahum fa hum lahu munkirun afalam yadabbaru alqawla me yasa ba za su yi tunani mai zurfi ba game da alqur'ani am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahum alawwalin ko kuma abinda ya zo musu bai zo wa iyayensu na farko ba أم لم يعرفوا رسولهم فكوا سجاني من ذا الناس بني فهم له منكرون لو هكا سوء وستنتن شيد شيبا الله سبحانه وتعالى كمين مكفر أجيا كراتن جيا سوى الله ينا إنكاري قريشا لا ربا ونسكي إيماني لأن النبي صلى الله عليه وسلم يا أمتوس أبو بوا guda hudu waɗanda wataƙila su ne za su yi hujja da su wajen ƙin yin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ko dai abinda yake faɗa na gaskiya ba su tsaya sun yi la'akari da gaskiyar da yake faɗa musu ba sun yi zurfin tunani da dogon tunani akan abinda yake karanta musu na alƙur'ani ko kuma a'a ya zo musu ne da wani abin da ba su saba ji ba ba su saba gani ba wanda iyayensu ma ba su san shi ba ko kuma shi kansa ba su san shi ba don haka ba su tantance da abin da yake gaya musu gaskiya ne ko ba gaskiya ba ko shi mai gaskiya ne ko shi ba mai gaskiya ba ne dama ita gaskiya kakan gane ta yayin da ka saurare ta ka tsaya ka yi tunani a kan abin da ka ji na gaskiya kakan gane shi yu'rafu al-haq bi dalilihi Al-Qur'ani abinda yake abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu na Al-Qur'ani gaskiya ce da sun tsaya sun yi tunani akan ta, sun yi duba na tsanaki a cikin abin da ke karanta musu, da sun fahimci abin da ke gaya musu gaskiya ne. Ko mutum ya gane gaskiya, saboda gaskiyar nan ba a yanzu aka fara faɗarta ba, ba a kan shi aka fara ba. To haka nan shi ma abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba shi ya fara zuwa da irinsa ba. Kafin su annabawa da yawa sun zo a bayan ƙasa. Daga cikinsu annabawa akwai waɗanda su kansu ƙurayshawan a wannan lokacin suna tutiya da danganta kansu zuwa gare su. Su ne Annabi Ibrahim da ɗansa Annabi Isma'il. Wasu ma daga cikinsu kamar su ƙurayshawan suna cewa jikoki ne na Annabi Isma'ila. To kaga a ce abin da ya zo da su na kadaita Allah da tabbatar da cewa akwai ranar alkiyama ba sabon abu ya zo da shi ba. Ballantana su ce an kawo musu wani abin da ba su taɓa ji ba. To Allah duk ya rusa waɗannan hujjoji guda biyu nasu. Na farko abin da Annabi yake karantawa gaskiya ne, ba su tsaya sun yi tunani sun yi karatu na tarihi a kansa ba, shi ne Alƙur'ani. Na biyu abin da ya zo musu da shi ba baƙo ba ne, ba kuntu bi da aminar rusuli, ce ba ni ne farau a cikin manzannin Allah ba. An yi manzanni da dama da suka gabaci Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sun zo da ɗayanta Allah da tabbatar da ranar lahira da sauran usulul shari'a. To sai abu na uku, am lam ya'rifu rasulahum, ko kuma ba su gane manzan nasu ba ne. Fahum lahu munkirun, dan haka su ba su tantance da shi ba. Annabi sallallahu alaihi wa sallama sananne ne a wajensu, ba baƙo ba ne, sun san shi tun tasowarsa, sun san nasabarsa, iyayensa, sun san gidan da ya fito, gidan Banu Hashim, sun san tasowarsa a gabansu, aka rene shi a gabansu ya girma ya yi shekara da shekaru, suna ganin irin kyawawan ɗabi'unsa da kyawawan halayensa. Qul law sha Allahu ma talawtuhu alaykum wa la adrakum bih faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun. Allah ya ce ka gaya musu, law sha Allahu, da Allah ya ga dama, ma talawtuhu alaykum, ba zan karanta muku alqur'anin ba, wa la adrakum bih, ba zan sanar da ku shi ba, faqad labithtu fikum umran min qablihi afala taqilun, haƙiƙa na zauna shekaru masu yawa a cikinku gabanin Alƙur'ani, yanzu ba za ku hankalta ba. Annabi ya shekara 40 a cikin garin Makka a tsakankanin Ƙurayshawa, suna ga komai nashi, bai taɓa da'awar cewa shi manzon Allah ba ne cikin tsawon waɗannan shekaru. Da ba dan an masa wahayi ba, ba zai faɗa ba. Saboda haka sun san shi, sun san komai nashi, sun san nasabarsa, sun san amanarsa, sun san gaskiyarsa, sun san kamewarsa, sun san yadda yake da cika alkawari, sun san yadda magararsa take daidai da aikinsa, aikinsa yake daidai da magararsa, duka sun san wannan. Har ma suna masa laƙabi bi sadiqil amin, cewa shi mai gaskiya ne, mai amana ne. Ya zanto a garin Makka a wancan lokaci, duk wani mutum da yake da wani abu mai daraja a hannunsa, dukiya ce ko wani abu mai kima, yana jin tsoron kai ya rasa wannan abu, ko a kwace ko a sace, to ba shi da inda zai kai ajiya sai gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Ba wanda suka amince su ba wa ajiyar kayayyakinsu da dukiyarsu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam a garin Makka. Shi yasa lokacin da ya zo yin hijira, bayan sun yi meeting, sun yi ta wato ganawar asiri akan cewa za su kama shi su rufe shi, ko su kashe shi, ko su kore shi, Allah ya sanar da shi, ya kuma umarce shi ya hijira. Lokacin da ya zo yin hijira, ya bar Sayyidina Ali a Makka, ya ce ya zauna garin Makka kai ya biyo su, domin ya bayarwa da Ƙurayshawa da dukkan waɗanda suka ba shi ajiya kayayyakin ajiye su. Wannan shi ne dalilin barin Sayyidina Ali a Makka, ba abin da ya shahara na cewa Sayyidina Ali ya kwanta a kan gadonsa ba, su kuma kafirai suna leƙuwa suna ganin shi a kwance, wanda bai inganta ba. zaman sayyidina Ali a Makka saboda ya bayarwa da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya bayarwa Qurayshawa ko kuma waɗanda suka bawa annabi sallallahu alaihi wasallama ajiyar su ya bayar musu da ajiyar su kun ga har zuwa wannan lokacin suna yaki da shi suna fada da shi suna kokarin yadda za su halaka shi amma ba su daina bashi ajiya ba saboda sun yarda da amanar sa sun yarda da nagartar sa sun yarda da cewa ba zai ci amanar su ba wannan dabi'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da ya tashi da ita tun yana karami tun tasowar sa duk an masa wannan shaidar shi yasa lokacin da Allah subhanahu wataala ya fara yi masa wahayi aka aiko Jibril ya same shi a kogon Daru Hira inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama ya zo masa da wahayin da ayoyin farko da farkon suratul alaq ayoyi biyar na farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida a firgice a tsorace saboda bai taba ganin irin wannan ba bai kuma taba sa tsammanin zai ga haka ba yana zambilori a lokacin bayan firgicin da tsoron ya tafi daga barinsa sai yake cewa da Khadija laqad khashitu ala nafsi ila jewa kaina tsoro ko wani abu zai zo ya same ni don haka sai Nana Khadija take mayar masa da take bashi ansa da cewa kalla wallahi ma yukhzika Allahu abada innaka latasilu ar-rahim وتحمل الكلة وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق تجي والله نار سيد الله الله بزي توزر تاكب هر أبدا سبودا كي متدي بي سادة زمينشي متدي بي أوكا دوي وسو متدي بي باو وسو أبدا سكرسة سنة متدي بي جرم مباقو sannan mutum ne mai taimakawa duk lokacin da wata musiba ta auku ta yi hujja da halayensa ta kafa dalili da kyawawan halayensa a kan cewa mai irin wannan halaye Allah ba zai tozarta shi ba kuma haka Allah yake sunnarsa ce duk mutumin da yake da kyawawan ɗabi'u yake da kyawawan ayyuka Allah ba ya tozarta shi wannan sunnarsa ce a cikin bayinsa don haka Nana Khadija ta yi hujja da kyawawan halayensa da aka san shi da shi mutum ne wanda yake sada zumuncinsa mutum ne wanda yake ɗaukan nauyin wanda ba shi da shi lokacin da aka yi wani fari a Makka ya kasance ana wahalar abinci a lokacin baffansa Abu Talib da 'ya'yansa daga ciki akwai Ali ibn Abi Talib akwai Aqil ibn Abi Talib akwai Ja'far ibn Abi Talib annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki alhakin kula da sayyidina Ali ya dawo da shi gidansa ya rike kula da shi wanda yana nuna cewa haka dabi'arsa take sallallahu alaihi wasallama tun a wancan lokacin yana daukar nauyi da dawainiyar wasu sannan yakan taimaka wa mutane da abin da ba su taɓa sa ran za su samu ba shi ne wa taksibul ma'du abin da mutum bai taɓa sa tsammanin za a bashi ba sai ka bashi annabi yana da wannan ɗabi'ar yana da wannan halin sannan wa takrir dhaif kana girmama baƙo duk wani wanda ya zo baƙo ne a Makka kuma ya sauka wajenka to zai ga karamci irin karamcin da ba kowa yake iya yin sa ba sannan wato iru ala nawaibil haqq duk sanda wata musiba ta sauka wani bala'i ya auka wa mutane kana cikin waɗanda suke kawo tallafi wani ɗabi'unsa ne kuma duk larabawa a lokacin sun san da wannan saboda gaskiyarsa a shekara ta yana shekara 35 lokacin da aka zo sake gina Ka'aba ruwa ya zo ya tafi da wani bangare na Ka'aba ta rushe wayan shawa suka ce za su hada kudade na halal banda kudin haram banda kudin zina banda kudin riba banda kudin sata banda kudin fashi za su hada kudade na halal su sake gina Ka'aba kowa ya kawo abin da ya tabbata kudin sa ne na halal aka zo sai ya zanto kudin da aka tara ba zai iya mayar da Ka'aba yadda take a bisa harsashin da Annabi Ibrahim alaihi salam ya gina ta akai ba saboda haka aka dan rage wani guri shine wanda zake cewa Hijru Isma'il to lokacin da suka gaba gini aka zo sanya Hajarul Aswad a wajensa sai rikici ya barke tsakanin kabilan gidajen Qurayshawa gidajen kabilan Qurayshawa kowace kabila tana cewa su ne za su dauki alfarmar dora Hajarul Aswad a mahallinsa rigima ta kaure tsanani ya tsananta har ma yana neman ya zama ya haddasa yaki ƙarshe sai masu hankalin suka ce a'a mu tsaya duk wani wanda muka su gani ya shigo yanzu ta babu bani shaiba ku ba shi damar ya yi hukunci a tsakaninmu ya yi alƙalanci a tsakaninmu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo ta wannan kofa suna ganin shi suka ce radina bil amin al muhtar bayyana da abintacce zababbe a lokacin ya zo ya ce to a kawo ya cire ribayafinsa ya shimfiɗa ya ɗauko wannan dutse na Hajarul Aswad ya ɗora a kan mayafinsa ya ce to kowace ƙabila ta kama ɓangaren wani ɓangare na mayafin a yi cali-cali aka ɗaga aka je daidai inda za a sa dutsen ya sa hannunsa mai alfarma ya bayar da dutsen a gurinsa kowa ya yarda da wannan hukunci shi kenan aka yayyafa ba wannan wutar ruwa lokacin shekararsa 35 a yayin da ga dattawa ɗan shekara 60-70 amma an yarda ya hukunci kuma kowa ya yarda da hukuncinsa ashe sun san da shi sun san gaskiyarsa sun san abanarsa sun san hankalinsa sun san tunaninsa shi yasa lokacin da aka ba shi umarnin ya gargadi danginsa mafi kusanci wa anzir ashiratakal aqrabin kamar yadda yake cikin sahihaini hadisin Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hauka dutsen Safa ya kirawo Bani Fihr ya kirawo Bani Adi ya yi ta kiran gidajen Qurayshawa daban-daban duk suka taru a ƙarƙashin wannan dutse shi kuma yana can tsololuwar dutse wanda ba bai samu damar zuwa ba ya aiko da wakilin sai zo ya ga me zai faru ya je ya gaya masa lokacin da suka zo suka taru har da Abu Lahab a lokacin baffansa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da su ara'aytukum law akhbartukum anna khaylan bi hadha alwadi turidu an tughira alaykum akuntum musaddiqiyya da zan gaya muku labarin cewa a bayan dutsen nan a wannan rafin da ke bayan kwarin nan da ke bayan dutsen nan ga wasu mahaya da wakai nan za su zo su kawo muku hari za ku gaskata ni gaba ɗaya su suka ce na'am ma jarrabna alayka illa sidqan ƙwarai da gaske ba mu taɓa jin samun ka ba da ƙarya ba mu taɓa jarraba ka da ƙarya ba gaskiya muka san ka da ita sai ya ce fa inni nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid ila muku gargadi gabanin wata azaba mai tsanani to a lokacin da ya baffansa Abu Lahab ya daga kai ya ce tabban laka ya Muhammad ali hadha jama'atana tir da kai dan wannan ka tara mu Allah ya saukar da tabbata da Abu Lahab wa tab fa aghda anhu maluhu wa ma kasab sai isla naran zata lahab to ka duba ansar da suka bashi kafin su ji abin da zai faɗa a ciki har da shi Abu Lahab din wannan ansar ba wai ban da shi ba har shi ta suka yi ba mu taɓa jarraba ka ba da ƙarya sai dai gaskiya wanda yake nuna cewa wannan ita ce ɗabi'ar sa da suka san shi da shi haka nan lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani sashi na sahabbansa su yi hijira zuwa Habasha daga ciki akwai Ja'far ibn Abi Talib lokacin da Qurayshawa suka tura wasu wakilai nasu akan su je su gamsar da shi da Najashi ya dawo musu da waɗannan mutane ɗan tawaye ne marasa gaskiya ne mabarnata ne a lokacin abinda abinda Ja'far ibn Abi Talib ya yi hujja da shi gaban Najashi game da gaskiyar manzo sallallahu alaihi wasallama cewa yayi ya kai wannan sarki mun kasance mu mutane ne a jahiliya muna cikin jahiliya muna bautar gumaka muna bauta wa duwatsu muna cin bushi muna aikata kowace irin alfasha muna wato yanke zumunci muna wato muna da bakotaka mai ƙarfi daga cikinmu yana daddamar ƙarfi ce muna cikin haka sai Allah ya aiko mana wani manzo daga cikinmu hatta ba'atha Allahu ilaina rasulan na'arifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu har Allah ya aiko mana da wani manzo wanda mun san gaskiyarsa mun san nasabarsa mun san gaskiyarsa mun san amanarsa mun san kamewarsa da kiyaye mutuncinsa kaga abin da ya musu hujja da shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya aiko duk sun san shi da wannan ba su san shi da wani hali na Allah wa darai ba ba su san shi da wata ɗabi'a da ake kushe shi da ita ba duk abin da suka sani akan sa alkhairi Allah ya aiko shi cikin su dan ya tsabar da su ya tsabe su daga cikin wancan wadancan biyago ɗabi'u da suke rayuwa akan su haka nan Abu Sufyan kafin ya musulunta bayan an samu sulhul Hudaybiya da shi da sauran fataki waɗanda suke zuwa fatauci ƙasar Sham sun ziyarci yankin Gaza inda yanzu ake kashe ƙofar Falastinawa yankin Gaza da ake cewa Gaza sun je wannan yanki da niyyar fatauci a lokacin sarkin Sham Herakl shi ma yana Sham yana Kudus sai ya ji labarin zuwan Abu Sufyan wato zuwan Larabawa daga garin Makka fatauci a yankin ƙasarsa yankin ƙasar Sham a daidai wannan lokaci kuma an tura masa wasiƙa annabi ya tura masa wasiƙa ta hanyar ta Dihyatul Kalbi ya je ya kai masa wasiƙa ana yana kiransa zuwa ga musulunci da ya ji haka sai ya ce a je a zo masa da waɗannan Larabawa da suka shigo fatauci ƙasarsa don ya musu tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo ce ina shugabanku suka nuna Abu Sufyan shi ne sarkin Makka kuma shi ne shugaban wannan tawaga ta fataki ya ce to duk ku yaransa ku taho ku tsaya a bayansa ku zazzauna a bayansa idan da masa tambaya ya yi ƙarya ku ƙaryata shi saboda haka ya sa ɗan tafinta tsakaninsu ya yi wa annabi sallallahu ya yi wa Abu Sufyan tambayoyi game da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi game da nasabarsa ya ce eh yana da nasaba wato ɗan dangi ne domin ya fito daga gidan Banu Hashim ya tambaye su cewa shin a cikin iyayensa ko kakanninsa akwai wanda ya taɓa da'awar sarauta ya ce a'a cikin iyayensa babu wani sarki ko wanda ya taɓa da'awar sarauta ya ce to ya tambaye shi yaya mabiyansa ƙaruwa suke ko raguwa ce abin da ƙaruwa suke suwaye na iri ne mabiyansa masu daraja ne manya masu ƙarfi ko talakawa raunana ce a duk raunana ne talakawa ya masa tambayoyi irin wannan to daga cikin irin tambayoyin da ya masa yake cewa a da can kuna tuhumar sa yana da ƙarya kun taɓa kama shi da ƙarya ce a kun taɓa kama shi da ƙarya ba ya ce an taɓa alkawari da shi yarjejeniya ya yi ƙarya wato ya yi yaudara ya ce a yanzu dai mun yi wani sulhu babu san ko me zai yi gaba ba yace ita ce magana da ya iya sawa a cikin zancen sa ce yanzu ne muna sulhu amma babu san me zai yi ba yace to me yake gaya muku ce yana umartan mu ku bautawa Allah shi kadai mu bar abin da iyayen mu suke bautawa da gumaka mu yi gaskiya mu yi amana mu yi kaza mu yi kaza bai faɗa a lokacin kafirai ne basu musulunta ba a lokacin suna cikin wani yanayi na tsananin gaba da ƙiyayya tsakaninsu da manzo sallallahu alaihi wasallam amma sun yarda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaskiya ne to kaga ashe wanda ɗabi'a ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam da dukkaninsu sun san shi da ita sun san shi mai gaskiya ne daga cikin ansar da Iraqil ya bayar ya ce ba zai yiwu ba ya kiwa kowa daga cikin ku ƙarya kuma yi wa Allah ko bai bi ku ƙarya ba a zamanku da shi sai kuma ya zo ya fara yi wa Allah ƙarya shi ba zai yiwu ba lokacin da ya gaya masa cewa yana umartar su da sallah da zakka da kame kai da cika alkawari da bayar da amana ga mai ita sai Iraqil ya ce wa hadhihi sifatu nabi wannan sifar annabi ce sura ka Allah ke cewa annabi ya arifu rasulahu fa hum lahu munkirun wai basu gane basu san manzon nasu bane don haka sun kasa tantancewa da shi ne sun san shi ansar cewa sun san shi sun san gaskiyarsa sun san amanarsa sun san abin da yake faɗa musu gaskiya ne domin a rayuwarsu ba su taɓa jarraba shi da ƙarya ba to me yasa yanzu ba za su yarda da shi ba me yasa yanzu suke ƙaryata shi kaga kenan babu wata hujjar ƙaryata shi game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah cikin littafinsa Sharhu al-Aqidah al-Isfahaniyyah da yake magana akan hanyoyin gane annabi na gaskiya da kuma gane annabin ƙarya ce hanyoyi ne ba wai kawai takaita akan mu'jiza ba wasu khawariqul ada a kyawawan ɗabi'u da shi wannan annabin ya siffanta da su tun kafin annabta da wannan ɗabi'u kuma da ya ci gaba da nunawa a rayuwarsa bayan annabta su kadai sun isa su ba su shaidar cewa abin da yake faɗa gaskiya ne har ma yake cewa ma'lumun anna mudda'ir risala imma an yakuna min afdalil khalqi wa akmalihim wa imma an yakuna min anqasil khalqi wa ardalihim wanda duk zai da'awar an aiko shi duk mutumin da zai da'awa yace an aiko shi ko dai ya zama yafi kowa falala cikin halittun da suke lokacin yafi kowa kamala ko kuma ya kasance ya fi kowa na kasa da tawaya da lalacewa wato ko da ya zama ya fi kowa kamala da nagarta kaga annabin gaskiya ne kenan ko ya zama kowa ya fi kowa ci baya da lalacewa kaga annabin ƙarya kenan domin duk mutumin da ya samu manzanci ya samu matsayin da babu kamarsa الله أعلم حيث يجعل رسالته الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس زابي نيدا قال الله سبحانه وتعالى شيكي زابر متو يساشي منزو صور هكا سيا تك كمالا قال الله يكي سو سنة يباشي وانا مزعي تو وانا كما زيزو هيدا أورتا دكاليا تو سيكا ساميشي لا تنشي saboda haka mai gaskiya aka gane shi daga ɗabi'arsa da halayyarsa da mu'amalarsa da mutane wani mai gaskiya daga ganin shi ma za ka gane shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Salam yake cewa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madina اجفل الناس إليه وكنت في من أتاه فرأيت وجهه غير وجه كذب يكي تشعلو كتن دعنا بيشقو مدينة متى أني أجي تنوروا أجي أغنش yace ina daga cikin waɗanda suka tafi garin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana bai hudansa bai musulunta ba a lokacin yace ina zuwa muka yi ido hudu da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ga da fuskar ta tashi ba ta bakareta wuce tun daga lokacin yace da ga da fuskar sa ba ta bakareci bace shi yasa Allah ya ce alladheena atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun san Annabi sarai kamar yadda suka san iyaye cikin su yace alimtu anna wajhahu ghayru wajhi kadhab fuskar nan ba ta bakareci bace shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je da'awa a Saqifa ya kirawo mutanen Saqif zuwa ga musulunci Saqif yanki Da'ifa a yanzu kabilar Banu Saqif ko Saqif lokacin da Annabi ya je musu wa'azi a lokacin abinda wani babban mutum daga cikin mutanen garin yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la aqulu kalimatan wahida ba abinda zan ce in akwai abinda zan ce magana ɗaya zan yi in kunta sadiqan fa anta ajallu fi aini min an arudda alayka idan har kai mai gaskiya ne to ka fi ƙarfin in baka martani domin mazarar da ka zo da ita babba ce ka ce kai Annabi ne kai manzon Allah ne kuma in baka martani ba zan yi ba in dai har da gaske kai manzon Allah ne ba zan iya baka martani ba wa in kunta kadhiban fa anta ahqaru min an arudda alayka ce in kuma ƙarya kake tafi da ita to da fi ƙarfin in tsaya ina baka martani abinda zai nuna maka cewa in manzancinsa na gaskiya ne to ya girmama ta yadda ya fi ƙarfin a tsaya ana masa martani in kuma manzancinsa da yake da awa na ƙarya ne to ya yi kaɗan shi a matsayinsa na babban mutum ya kula shi shi ya sa Ibn Taymiyyah yake faɗar waccan maganar cewa mudda'ir risala imma an yakuna min afdalil khalqi wa akbalihim wa imma an yakuna min anqasil khalqi wa arzalihim shi ya sa babu waɗanda suka fi lalacewa kamar waɗanda za su yi da'awar manzanci ko annabci bayan ba annabawan ba ne bayan ba manzannin ba ne Annabi ya kira wasu dajjaluna kazzabuna ya kira wasu dajjalai maƙaryata wanda za su ce su ma annabawa ne ko su ba wa kansu sifar annabci ba haka kamannin Annabi da halayensa da Allah ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim su kadai sun isa su tabbatar da manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba wani dalili da ya zo da shi ba wata hujja da ya kawo da take nuna gaskiyar manzancinsa shi yasa cikin yabar da Hassan ibn Thabit yake masa law lam takun fihi ayatun mubayyinatun kanat badihatuhu ta'tika bil khabari law lam takun fihi ayatun mubayyinatun ko da babu wasu hujjoji mu'jizozi da za su yi bayanin kan cewa Annabi gaskiya ne kanat badihatuhu tubika bil khabar zahirinsa kadai zai iya baka labarinsa zahirin Annabi sallallahu alaihi wasallam kadai zai iya baka labarinsa shi yasa duk waɗanda suka fito daga baya bayan ma'aikin sallallahu alaihi wasallam suka yi da'awar annabci ƙaryar su ta bayyana ƙarara domin an ga jahilcin su tsirara ƙaryar su ta bayyana ƙarya ga fajirci ga yadda suke ta'amuli da shaidanu wajen sihiri da rufa'ido da dabo da bokanci haka nan duk wani wanda ya taba cewa shi manzon Allah ne kuma manzon Allah ne da gaske cikin annabawan Allah da manzannin sa da suka shude har zuwa kan Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma aka ga abin da yake tabbatar da haka a tare da shi wajen ilimin sa da gaskiyar sa da amanar sa da alherin sa to Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa cikar wannan saboda shi wanda yake mai gaskiya har kullum alheri ne ake gani tare da shi duk wanda yake mai gaskiya to alheri za ka gani tare da shi duk wanda yake bakaryaci sharri zaka rika gani da fajirci tare da shi, ba za ka taba yiwa mai gaskiya ka ganshi da akasin haka ba, ba za ka taba ganin mai ƙarya ka ganshi da akasin sifofin bakaryaci ba, ba za ta yiwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da yake cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud da yake cewa alaikum bis-sidq fa inna as-sidq yahdi ila al-birr wa inna al-birr yahdi ila al-janna wa la yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'inda Allah siddiqan wa iyyakum wal-kadhib fa inna al-kadhiba yahdi ila al-fujur wa inna al-fujur yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajul yakdhib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allah kadhaban. Adam yace na hore ku da gaskiya, domin gaskiya tana kai mutum zuwa ga ayyukan alkhairi, ayyukan alkhairi ko su suke kai mutum ga aljanna. Mutum ba zai gushe ba yana gaskiya, yana kirdadan gaskiya cikin lamarinsa har sai an rubuta shi siddiki a gurin Allah. Haka nan na hane ku da ƙarya, domin ƙarya tana kaiwa zuwa ga ayyukan fajirci. Mutum ba zai gushe ba yana ƙarya, yana ta kirdadan ƙarya, Annabi ya ce har sai an rubuta shi babban maƙaryaci a gurin Allah. To kaga ashe duk sanda za ka ga mai gaskiya, to ɗabi'unsa za su nuna maka mai gaskiya ne, halayensa da kirkinsa da nagartarsa da amanarsa, irinsa in yayi magana za a gaskata shi, saboda wanda yake da irin wannan ɗabi'un shi ne mai gaskiya. Marar gaskiya kuwa za ka ga daga halayensa cin amana, rashin gaskiya, gulma, ƙeta, mugunta, zalunci, waye-waye, za ka ga wannan tare da shi. Shi yasa in yayi magana ma za su yi ƙarya ce, ko gaskiya ya faɗa ma sai a ƙaryata shi. Allah ce hal unabbi'ukum ala man tanazzalu ash-shayatin tanazzalu ala kulli affakin asim, bana ba ku labarin waɗanda shaiɗanu suke sauko musu ba, suna sauka akan kowane babban maƙaryaci mai yawan zunubi. Saboda haka matattara shaiɗanu shi ne mutumin da yake yawan saɓan Allah, yake yawan ƙarya, nan ne shaiɗanu suke. To mutumin kuma da yake tare da, wato yake tare da gaskiya da amana, to wanda yana tare da Allah. Inna Allaha ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun, Allah yana tare da masu taqawa, yana kuma tare da masu ihsani. Saboda haka ɗabi'a da halayya da nagarta suna bayyana gaskiyar mutum ko rashin gaskiyarsa. Me yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa dangane da munafukai, ya ce walau da sha'u da arainakahum fala'araftahum bisimahum wala ta'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malahum. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce walau da sha'u, da mun ga dama, da mun ga dama, la'arainakahum, da mun nuna maka su munafukai, fala araftahum bisimahum, da kuma ka gane su da alamominsu, da alamominsu, daga fuskokinsu, daga yanayinsu, daga mu'amalarsu za ka gane su. Wala ta'rifannahum fi lahnil qawli, kuma wallahi za ka gane su daga salon maganarsu. Ka duba Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa abu biyu da Annabi zai iya gane munafukai. Abu na farko ya ce zai iya gane su da alamominsu na zahiri, shi ne wala araftahum bisimahum, za ka gane su da alamominsu. Amma a nan sai Ubangiji ya haɗa abin da mashi'a, ya ce walau na sha'u, amma a gaba sai ya ce wala ta'rifannahum fi lahnil qawli, wallahi za ka gane su daga salon maganarsu. Ma'ana abinda za a gane daga salon mutum, maganar mutum da yadda yake fitar da wasu maganganu, ya fi fitowa fili sama da abinda za a gane a zahirinsa in ba magana yi ba. Shi yasa a can Allah ya rantsuwa kuma bai haɗa abinda mashi'a ba, amma a wajen simahu sai Allah ya haɗa abinda mashi'a, ya ce in mun ga dama. Wanda yana nuna duk yadda mutum ya so ya ɓoye yanayinsa, ya ɓoye halinsa, yanayinsa zai nuna shi. In ba a gane shi ta fuskarsa ba, da irin take-takensa, to za a gane shi daga irin salon maganarsa. To haka da in mai gaskiya ne, shi ma haka. shi ma za a gane shi daga yanayinsa, za a gane shi daga ɗabi'arsa, daga halayensa. Shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake yi musu inkari, abla bi'arifu rasulahum fahum lahu munkirun, shin ba su gane manzon nasu bane, za ka suna inkarinsa? Sun kasa tantancewa da shi, shi mai gaskiya ne ko ba mai gaskiya ba ne? Babu shakka ɗabi'un ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama suna nuna gaskiya ne. Wannan kuma shi yake nuna mana cewa khabarul wahid, duk wani hadisi ko labari da wani mutum guda ɗaya zai ruwaito mana shi, kuma mutumin nan ya cika sharuɗin wanda ake karɓar labarinsa, to babu wata hujjar da za ta sa a bayar da hadisinsa. Duk wani hadisi da mutumin da aka san shi, aka san halayensa da ɗabi'unsa da gaskiyarsa da nagartarsa da ilminsa, ya ruwaito, to ba a cewa shi kadai ne ya ruwaito, dan me wasu ba su ruwaito ba sai shi? Da aka jefar da hadisinsa, a shi yasa Allah ya kafa hujja da wannan sanad da Qurayshawa suka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, yayi musu hujja, yayi musu kusa da shi, yace kun san shi, kun san ɗabi'arsa, kun san halinsa, dan me za ku ƙaryata shi? To haka nan duk mutumin kirki da zai kawo hadisi sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba ka da hujjar cewa ba za ka karɓi hadisinsa ba, sai idan kana da wata shaida da za ka bayar cewa ba na kirkin ba ne. Wannan shine abin da malamai suka yi hujja da shi. Allah subhanahu wataala ya nazarta hujjarsa ga Qurayshawa da abin da suka sani da Annabi sallallahu alaihi wasallam da nagartar shi, cewa wannan ya lizimta musu su karɓi maganarsa. Haka nan kai ma duk abin da za a rawaito na Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisinsa da salsala ingantacciya, mazajen da suka rawaito dukkaninsu a tarihi ba a same su da abin ƙarya ba, ba a same su da ƙarya ba, kuma an yi musu shaida da ilimi, to ba ka da hujjar da za ka ƙaryata wannan magana. Ballantana har ka buɗi baki ka ce ba dukkan abin da aka ce sahihi ba ne Annabi ya faɗa, wannan kuskure ne ba ƙarami ba. In ka ga an ce Annabi bai faɗa ba, to an samu wani dalilin da yake nuna bai faɗa ɗin ba, an same shi a sanadi, kowace irin illa kuma aka illanta matani da shi, to a sanadi ta samu asali, ba a matani kadai ba. Malaman hadisi ba sa illanta hadisi da matani kadai, sai kaga sun ambaci illanta inda ta samu asali daga matani, daga sanadi. Sanadin su ne waɗannan mazajen da ake karantawa, wane ya ji daga wane, wane ya ji daga wane, dukkan waɗannan da yake ambatansu kowanne sunan shi yana nan taskake da bayanin da aka yi a kansa. In ba ba a san shi ba, za a rubuta cewa wane wane ba a san shi ba, wanda ya isa bayani. Saboda haka babu hadisin da ya inganta, babu wata illa tare da shi, kuma ka riƙa ɗarɗar wai Annabi ya faɗa ko bai faɗa ba. In haka ne, babu wani abin da za ka karɓe shi na hadisin manzala, kowanne ma za ka iya sa masa shakka kenan. Kowanne aka faɗa za ka iya cewa ba lallai da Annabi ya faɗa ba. Ba duka wani abin da yake yiwa a hankali ba yake tabbata a waƙi. Hankalinka, ƙwaƙwalwarka za ta iya siffanta, za ta iya yi maka tunanin kowane irin abu, amma ba lallai ya faru ba. Laisa ma jaza fil aqli abin nan takhayyuluhu jaza wuqu'u. Yanzu za ka iya tunani a ƙwaƙwalwarka, za a wayi gari ko ina aka duba a cikin garin Bauchi, banda gwalagwalai ba abin da za a gani. Zai yiwu ko Allah ya haka ko ba zai yiwu ba, zai yiwu, amma ya yiwu ɗin. Saboda haka ko lokacin abin da ba za ta yiwu nan kafin mu tashi, kowa Allah ya masa fiffike, muna tashi kawai mu tashi zama, Allah ba zai iya yi ba a hankali ba abin da ba za ka iya kawowa ba, amma a aikace a ƙasa akwai ko babu? Babu. Don haka dan ƙwaƙwalwarka ta baka cewa ai Annabi ba lallai ya faɗa ba, wannan ko ba mai shi kansa Alƙur'ani ka ita Allah ba lallai ya saukar da shi ba. Saboda haka wannan shine inkari na biyu da Allah subhanahu wataala ya musu, cewa sun san Annabi, sun san halinsa, dan me ba za su karɓi abin da ya zo musu da shi na Alƙur'ani da gaskiyar da ya zo musu da ita ba. Sai abu na uku, na hudu, wanda shine za mu tashi gobe insha Allah, shine am yaquluna bihi jinna bal ja'ahum bil haqqi wa aktharuhum lil haqqi karihun, abinda muka faɗa ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh